بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الهدي في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وديع الله تبارك وتعالى وديت السلام وأمن مولي أخما لديونا لو كتشيدا مكتشي قولي كراسم من التفسير da izini Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yau muna yammacin Litini 24 ga watan Ramadana shekara ta 1443 bayan hijirar Maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Wannan shaida ce da 25 ga watan 4 shekara ta 2022 a kalandar Turawa. Muna cikin suratul Hud. Kafin malam ya karanta mana abin da zai karanta mana, wannan yana cewa menene halaccin jinkirta fitar da zakka ga lokacin da ya kamata a fitar da ita a kai ta cikin Ramadana domin fatan samun alkhairin wata Ramadana. To, wannan matsala ce da malamai suka yi bayanin cewa haka ɗin gaskiya bai halatta ba da asali. Wato, idan mutum yana da dukiya ta zakka, wacce dukiyar da ta ka kai nisabi shekara ta zagayo, yana fitar da zakka ga wannan dukiyar tashi, ya zama akwai wani ayyanin tarihi ko date da shi ne yake cire zakkan ran kaza ga watan kaza. To, abinda asali da date ya kawo a kowace shekara kawai sai ce wannan shi ne daidai gaskiya kuma shi ne tsari wanda ya tabbata a cikin hanci. Amma cewa a jinkirta wannan lokacin da ake cire zakka a cikin shi har a kai wani wata, to malamai suna cewa yin haka ɗin bai halatta ba, ya dai saba ma ƙa'ida. To, sannan suka ce kuma akwai haɗari tattare da wannan al'amarin zakka. Abu ne na ibada ƙarfa da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta shi. To, idan aka ce date ɗin da mutum yake fitar da zakka ya kawo haka kawai saboda wani abin da shari'a ba ta karɓe shi a matsayin dalili ba, mutum ya jinkirta fitar da zakkan, ana cikin haka sai ya mutu. To, suka shiga fiye akwai matsala. Akwai matsala don Allah tabaraka wa ta'ala zai caje shi da cewa zakkar ta zama wajibi a kan shi kuma bai mi da cire ba. Wannan shi ne khuturan da ke cikinsa, shi ne haɗarin da ke ciki. Don haka al'asali dai idan lokacin fitar da zakka ya yi kawai a cire. Yawwa, wannan shi ne gaskiya. Cikin Ramadana kuma tunda har kana iya cire wani abu ka bayar a matsayin zakka, wani ya gwada kana da kuɗi. Kwai kuɗi gare shi kenan ko? Yawwa, to cikin Ramadana sai zaƙulo su kuɗi kuma. Sai ciyar da bayan Allah zai samu wannan kuma falala. Kaga sai samu alkhairai biyu. Ya cire zakka a daidai lokacin da Allah ya shar'anta masa ya cire. Sannan alhamdulillah kasafin yana da dukiya a cikin Ramadana kuma sai fitar da wani amount. Ya yi sadaka sai ya samu wannan falalan da yake neman ya samu. To, wannan ya zama maslaha gaskiya. sama da ka ce wai ka ki cirewa kana jiran wai Ramadan ne to ka ji Ramadan in baka kai Ramadan ba ka mutu ka kai Ramadan idan ka ji ni zaka ci to kaga wannan shine amma da ta gani wata fatawa ta Sheikh Muhammad Salih bin Uzaini rahimahullah wallahu alam yace idan irin masu irin wannan kamar kwadayi kwadayin cewa su yi zakka cikin watan Ramadan za su samu falala yace idan lokacin da suke cire zakkan a cikin nisfu sani ne sha'ban bi yanzu watan sha'ban kace ya kai kwana 15 to daga 15 zuwa ƙarshen watan sha'ban nan ne suke cire zakkan ina fatan gani ka kwanukan kamar ba su da ni yau ba su da nisa yace to insha Allah in suka dan jike ta ana fatan babu komai yawa to wannan shine bil munasaba kuma malamai suka ce shi kuma aka san haka amma ya halatta aka san haka ya halatta wato bi ma'ana kamar kace ga wani mutum a wajibcin zakkanta da tarihin lokacin da yake fitar da ita cikin watan Shawwal ne cikin watan Shawwal wato bayan wucewar bi Ramadan kun gani a cikin Ramadan din zakkar ba ta wajaba ba duk inda yake cewa bai kawo ba kun gani da suka ce anan wani in ya kalli falalar da ke cikin watan Ramadan ya ce cikin watan Ramadan suka ce insha Allah yayi kun gani yawa domin wannan kaman gabatar da ake alkhairi ne kafin bi kafin lokacinsa yawa to wannan shi ne sannan suka ce ita zakkar lokacin da aka saka mata kamar kace ba lokaci ne wanda yake da kamance shi ne lokacin sallah ba wato ta hukar cewa kamar yadda kaga lokacin sallah da Allah tabaraka wa ta'ala shar'anta lokacin sallah to idan lokacin bai yi ba in kai sallar sallami ba kai ba kun gani yawa amma tun da kafa kace ba haka matsalar take ba gaskiya wato ana istijalinta kuma insha Allah Allah zai karba to wannan shine wallahi ta'ala ala wannan shi kuma yake cewa yana da wani aboki ko abokin aiki ne da ko abokin shi ne ba sai da aka yi zama abokin shi ba yace shi mutumin kirista ne suna dai tare da shi ina ji akwai dai wata alaka wai sai shi wannan kafirin yanzu zai aure kuma auren nashi ya zo ranar jajibar yawon ranar jajibar na namu kenan ko ya ce kuma tsarin su a coci suke yin aure sannan wai shi wannan abokin nashi ya sanya shi shine babban abokin ango don haka akwai bukatar yaje coci kenan a matsayin shi na babban abokin ango wasu da ke tabba kun zai halarta coci kenan tunda shi ne babban aboki ango a daura auren shi wannan kafirin a tare da shi su tsakani da Allah bai halarta yaje coci ba wannan shi ne gaskiya magana ina fatan gani matsalar nan tasu matsala ce da ta shafi addininsu haka suka rabta ba abin cewa a je coci a yi wannan lika zobe a yi abin da ake ana ruwan tsaye doko da surutun da zai suke yi da matsayin shawai shi ne a wuri a can inda suke yi bada to tsakani da Allah bai halatta musulmi halarci wurin ba da halatta halarci wurin ba gaskiya to saboda haka gaskiya mutane sai su kiyaye da irin alaƙoƙi da kan haɗa su tsakanin su da wa'annan arnan da ake zaune da su wannan kafirin da ake zaune da su ba a cewa kai ta rikici da su ko ka in ka gan su ka kashe ko ka mare su ko ka buge su ko zama dai na tashi hankali wannan ba shi ne addini ya koyar ba ma dama dai su ba su ɗauki mataki na cin zarafin mutane da nuna rashin zaman lafiya tsakanin su da al'umma ba akan yi zamantakewa da su zamantakewa wadda ta kamata amma wannan bai haɗa da cewa abin da shafi addinin ka ka ciwo ka ka nuna wani sassabci a cikin sa ba ka nuna wani sassabci a cikin sa cikin abin da shafi aqidar ka da addinin ka wai saboda abokin aikin ka ne ko abokin ka ne na zamantakewa ko abokin sana'anka ne duk abin da shafi addinin ka to ka gaya masa gaskiya bi kulli saraha yawa cewa muna nan tare da mutunci mu da alaƙar mu da muke yi wanda sai da kullum amma wannan matsala ce ta shafi aqida ta shafi addini ni addini na bayar da wannan matsala saboda ba mu magana in je coci ba mu magana in zama babban abokin ango gaskiya ina fatan gani to wannan shine abin da kamata da yan wasu sani a cikin irin wannan matsala da makamanciyar ta Allah yake yi wannan shine wallahu ta'ala a'lam a suratul hud mun kwana kan aya ta biyu za mu tashi kan aya ta uku wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi
cewa ne tasiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku sannan ku tubo ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi yumati'ukum mata'an hasana zai jadda ku dadi jin dadi mai kyau ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali abin ambatu wa yu'ti kulli fadlin fadla kuma sai ya baiwa dukkan wani ma'abuci falala falalarsa wa in tawallaw idan kuka bijire kuka juya baya kenan fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir to lalle ina ji muku tsoron azabar yini mai girma ila Allah marji'ukum makomaku yazo ga Allah take wa huwa ala kulli shay'in kabir lalle shi Allah mai iko ne akan dukan komai ala ku saurara innahum yasnuna sudurahum lalle su suna karkatar da wato kira zan su li yastaqu minhu don su boye masa ala ku saurara hina yastaghshuna thiyabahum a yayin da suke lullubewa da tufafin su ya alamu ma yusirruna shi Allah tabaraka wa ta'ala ya san abinda suke boyewa wa ma yu'linun da abinda suke bayyanarwa innahu alimun lalle shi Allah masani ne bi zati sudur da mabucin kira za wato zuciya kenan tujiya idan yawa ba su manta ba a aya ta biyu cikin wannan sura mai albarka Allah ta'budu illa Allah inni lakum minhu nadhirun wa bashir mun yi bayanin abinda malamai suka faɗa game da Allah ta'budu illa Allah da kuma jeyin wasu ayoyi da suka tabbatar da wannan ma'ana na cewa alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi da umarnin cewa kar a bauta ma kowa sai Allah kuma wannan ita ce da'awar dukkan manzannin Allah bal da wannan suke fara da'awoyinsu wato tabbatar da wato arkan na tauhidi samar da shi cikin al'umma a karon farko shine asasi na da'awar manzannin Allah kuma shi ne asasin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da Qur'ani don shi. Bayan wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala kamar kace ya umarci manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa yace wa mutanen wato yace wa mutanen nan innani lakum minhu nadhirun wa bashir, wato bayan cewa Allah ta'budu illa Allah, kada ku bauta wa kowa sai Allah, innani tulalli ni, wato annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana kina nan ko innani lakum minhu, wato ni gare ku minhu minhu malame suka ce manasa minallahi, wato ni annabi daga Allah, nadhirun mai gargadi nake, wa bashir kuma mai bushara nake, saboda kamar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo ne daga Allah kuma yana wa mutane gargadi da azabar Allah ga waɗanda suka fadare kenan, sannan bashirun ne mai albishir ne da waɗanda suka imani da Allah tabaraka wa ta'ala suka bi abin da ya zo da shi. Wannan shine innani lakum minhu, dama shi manzon ana cewa ya zo daga Allah saboda abin da ya zo daga Allah yake, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara, ina fatan gani, saboda ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai a ce mishi manzo ne daga Allah saboda abin da ya zo da shi daga Allah yake. Wani shine innani lakum minhu nadhirun wa bashir, to tabbas kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai inzar ne, sannan kuma mai tabshir ne, haka da'awar shi ta ginu inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'al an ashabil jahim. Allah tabaraka wa ta'ala ce inna arsalnaka bil haqqi, lalle mu ma aiko ka kai manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama bil haqqi da gaskiya, bashiran wa nadhira, kana mai albishir ga mutanen da suka yi imani da alkhairan da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu alƙawalin su, wa nadhiran kuma kana gargadi ga mutanen da suka kangare, kana musu gargadin irin uquba da azabobin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tana da musu. Wala tus'al an ashabil jahim, ba a tambayan ka game da wala tus'al an ashabil jahim, ba a tambayan ka game da yan wuta da suka shiga wuta, ba za a ce ai ta tambayan kai ake suka shiga wuta ba. To ashahidi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bashiran wa nadhira, innani lakum minhu nadhirun wa bashir, qalu inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, yace inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira, lalle mu an wa aiko ka da gaskiya, kana mai albishir kuma kana mai wa'azi kana tsoratarwa, wa in min ummatin, ba ma wata al'umma, illa khala fiha nadhir, face mai gargadi ya shirya a cikinsu, wato face Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu wato manzo wanda Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake musu gargadi, yake tsoratar da su daga azabar Allah idan suka kafirce, suka kangare, suka bijire wa Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shi ne, sannan alƙur'ani ma da Allah tabaraka wa ta'ala bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma Allah ya sifata shi da cewa shi ma bashir ne a lokaci guda kuma nazir ne, wato annabin bashir ne, nazir ne, sannan littafin da ma ya zo da shi ƙur'ani kenan shi ma bashir ne, kazalika nazirun ne, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamuna bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Allah tabaraka wa ta'ala ce kitabun shi alqur'ani littafi ne, fussilat ayatu, wanda aka rarrabe ayoyinsa, qur'anan arabiyyan, wato alhali yana din karantawa na harshen larabci, liqaumin ya'lamun, ga mutane masu ilimi, qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, sai ce bashiran wa nadhira, qur'ani kaga shi kan shi Allah ya ce mishi bashiran ne, mai albishin ne ga waɗanda suka yi imani, ونذيراً كذلك ما يقرقدي لي دا عذابر الله قوائم لسكة كنجل لسكة كافر شي يتي فأعرض أكثرهم أما يوين شسوموتا نلسن بجي لسن كود كنسو فهم لا يسمعون سباسة جمع دين دا أكي موسو أزيد شي أكي موسو قرقدي دشي الإمام البخاري الإمام مسلم سمويتو حديثي daga Abdullah bin Abbas Allah shi yarda da su Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu yake ba da labarin cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qa'ida safa fada'a butun quraish al-aqrab thumma al-aqrab Abdullah bin Abbas yace manzo sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci lokacin da yake da'awa a farko kenan a Makka kafin hijira yace ya hau ya tattaka ya hau dutsen safa din nan wanda da kuka sani wanda ake ce da shi safa da ba safa ga marwa ko mutane muke cewa safa da marwa to annabi alaihi salatu wassalam sa'ida safa ya hau dutsen safa fada'a butuna quraishin sai ya kira wato kabilun quraishawa الأقرب فالأقرب. شيء بني عبد مناف بني هاشم بني كذا كم قال يوم أنا. يهيفوا هذا يهودو سنكنا سبب المودي شيء سكاي بينسا. كذا إنك هوا أبو ما يسدو. كأي مجانا كذا هذو أينا نيسا. ويا يتأكدوا إن سفاح إن سكيرا وإن عن قبيلنا قريشوا. ينا لولد واندي في كوسا سنا واندي في كوسا. Kun gane ko? Bani Hashim bani wane ne haka da ya kira su sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kiran kuma ya kai gare su. Suka ji ga sauti can bisa dutsen Safa ana kiran su. Abdullahi bin Abbas ne shi falamma ijtama'u yayin da suka haɗu da suka ji ana kira sai suka fito suka zo wurin dutsen Safa din su ga me ke faruwa ana yi musu irin wannan kira. Sai suka zo suka taru ne wannan shine falan mashtama'u qala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace da su ya ma'ashara quraish shi ya ku taron quraishawa ara'aytum law akhbartukum anna khaydan wa anna khaylan tusabbihukum alastum musaddiqiyya shi shin ku bani labari law akhbartukum anna khaylan tusabbihukum idan na ba ku labari ne ce ga wasu dawaki can na mayaka za su samako su afka muku idan na ba ku labari cewa akwai wasu dawaki da mayaka suke kansu suna nan kimci za su zo da safe su afka muku idan na ba ku wannan labari alastum musaddiqiyya ba ku kasance masu gaskanta ne ba kenan za ku gaskanta ne in na ga muku wannan labari فقالوا سيسو تارون قريشان سكتي دمانزو صلى الله عليه وآله وسلم ما جربنا عليك كذبا ما جربنا عليك كذبا سكتي أبو مصابة جربا كدك أيابا باكا كبئي منك أيابا سوداك كانت شيوا داميا كان الناس مامي وأيضو لم يرسبوا لأبو كتبك أيابا فنغانيكو ما جربنا عليك كذبا قال سيمانزو صلى الله عليه وآله وسلم yace da su inni nazirul lakum bayna yaday azabin shadid wannan shine a shahid cikin hadisi yace inni nazirul lakum to ni mai gargadi nake gare ku ina muku wa'azi ina tsoratar da ku ina muku gargadi bayna yaday azabin shadid a gaban azaba mai tsanani idan ku baku imani da Allah ba idan Allah ya aiko ni ina ga muku inda ba ku labarin dawaki na mayaka za su mamaye ku za ku yarda to ina ba ku labarin in ba ku imani ba fa to lalle akwai wata azaba mai tsanani a gaban ku za ta riske to a shahidi muka ce annabi yake sallallahu alaihi wasallam inni nazirul lakum a cikin wannan ayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innani lakum minhu nazirun wa bashir to cikin hadisin Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu yace wa qala Abu Lahab sai Abu Lahab yace dama yana daga cikin wanda suka halarci wannan wurin da annabi yayi ku'a yace taballaka ma jama'atana illa li hada shi Allah wadaranka ko halaka ta tabbata gare ka yace ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce duk kai baka tara mu ba sai daka ga mana wannan don ka ga mana wannan shine kai wannan shela kai wannan ye kuwa muka baro abin da muke muka zo muna sawa naka ka zo ka ga mana wannan labari taballaka thumma qama ce kawai sai Abu Labi ya tashi kawai ka kama jigan sai gaba Abdullah bin Abbas ya ce fa nazala tabbat yada abi lahabin wa tabba ila sai Allah tabaaraka wa ta'ala saukar da suratu masad wato Allah tabaaraka wa ta'ala ya shiga ma annabi sallallahu alaihi wasallam fada ba ya zagi annabi ya ci ma annabi mutunci ba shi mishi taballaka ma jama'ata na illa li hada sai Allah saukar da ayati tabbat yada abi lahabin wa tabba hannaye din Abu Lahab sune suka halaka sanan shi da kankan kansa ya halaka ina fatan gani har zuwa ƙarshen abin da aka ambata na surar abin da ke son ce manzo sallallahu alaihi wasallama bashirun ne wa nadhirun ne haka dawarsa take haka littafin da ya zo da shi ɗabi'ar shi take to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa astaghfiru rabbakum ku nemi gafara Allah ubangijinku sun matubu ilaihi sannan ku tuba zuwa ga Allah din ubangijinku yumatti'ukum mata'an hasana sai je da ku da'i mai kyau ila ajalin musamma har zuwa wani ajali abin ambato ina fatan gani to a cikin wannan akwai umurni karara wa bayi cewa lalle su nemi gafara ta Allah tabaraka wa ta'ala wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi a wani wurin abinda Allah tabaraka wa ta'ala shi yake cewa shine wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud wastaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa ga Allah inna rabbi lalle ubangijina rahimun wadud mai rahama ne wadudun kuma mai kauna ne mai so ne gare ku yana son ku yana nufatan ku da rahama saboda ka kusubu zuwa gare shi wannan shine abinda annabi Hud alaihi salatu wassalamu ya ga mutanensa a wuri ina tsammani cikin wannan sura ne ko wannan shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalamu shi ma ya yi wa mutanensa wannan umurni kamar da Allah ya haka ya tomo na fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara annabi Nuhu alaihi salatu wassalamu yana shakawa kai koke ga Allah tabaraka wa ta'ala bijiro mutanensa cewa ya musu kaza ya musu kaza ya musu kaza da wa'azi da lalama da amfani da hikima amma ba su saurare shi ba wa'azin da yake musu ba su saurare shi ba kawai sun bijire ce to daga cikin abin da ya gaya musu yake gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala ce fa qultu na ce da mutanen nan istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku innahu kana ghaffara lalle shi ubangijin naku ya kasance mai yawan gafara ne in kun nemi gafara sai zai gafarta muku wannan shine wani wurin wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim ku nemi gafara Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne sannan mai yawan rahama ne irin da ayoyi jerin ayoyi da suka yi umurni da mutane sun istighfari su nemi gafara ubangiji to suna da yawa kwarai da gaske a sunna al-imamu tabarani ya ruwaito cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha al-istighfar falyukthir fiha al-istighfar yace man ahabba an tasurrahu sahifatuhu kun gane ko wa an tusirrahu sahifatuhu duk mutumin da yake son littafin aikinsa da za a bashi gobe kiyama ya faranta masa rai ya ji daɗin abinda zai gani cikin littafin aikin nasa wanda yake son haka to falyukthir fiha al-istighfar ya yawaita istighfari cikin wannan littafin ka san duk abinda kai ba ana rubutawa ba to ka yawaita yin istighfari cikin abin da ake rubuta maka na wannan takardar naka in kana son gobe kiyama in ka miko maka abin da za ka gani shi ya faranta maka rai wannan shine man ahabba an tusirrahu wato an tusirrahu sahifatuhu falyukthir fiha al-istighfar kungane ko to haka dai zaka ga irin wannan nasusin da suke umurni da cewa lalle mutane su nemi gafaran Allah Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu Umar yake cewa Maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya ayyuhan nasu tubu ila Allah yace ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ya ayyuhan nasu tubu ila Allah ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah fa inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marra ce ni da kuke gani na a matsayina na annabin Allah manzon Allah atubu fil yawmi nakan tuba ga Allah cikin yini daya shine atubu fil yawmi ilayhi ina tuba ga Allah cikin yini daya 100 marra so 100 annabi yana neman Allah ya gafarta mashi ya tuba ga Allah cikin yini so 100 a wata riwayar ce yakan nemi gafara Allah ya tuba zuwa ga Allah a cikin yini akthar min 70 marra sama da so 70 to Allah yace a nemi gafara Allah annabi ma sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane a aikace shi ma yana istighfari yana tuba ga Allah ina fatan gani to wannan shine anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai a cikin wannan aya malamai suka ce akwai umuni da istighfari da kuma umuni da tuba anistaghfiru rabbakum jumla ta farko kenan tabi thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa ga shi yanzu anistaghfiru rabbakum kamar kace abu ne mai zaman kansa yin istighfari da neman gafarar ubangiji sannan thumma tubu ilayhi shi ma wani abu ne mai zaman bi kansa sannan ku tuba zuwa ga shi to me ma'anar wannan me ma'anar ku tu ya sun shi ku nemi gafarar ubangiji ku a dai bangaren kuma ku tuba zuwa ga shi akwai al-imamu al-farra ɗaya daga cikin malaman lugha da farko yake cewa ita summa da aka kawo a nan wa anistaghfiru rabbakum summa ce summa ɗin nan a nan wurin ba ta da ma'anar summa wacce ka sani a adafance summa wacce ka sani a ma'ana afafi yace ba ita ce a nan ba wato ka san kana da summa wadda ake amfani da cikin afafi sai zama kuma tana da ma'ana at-tarahi التراخي شيني كما الجنكيري يدوي نكتي لني جاء علي ثم عمر وفي أولا جدا فرقوا با تارسون كتوبا باين با تارسون كتوبا حقا يراتا تكاني وا تكاني زكوان سبتيا شيني ثم علي يزو سنن باين حقا كينا دلتان ولو كشي سنن عمر من يزو تو اكتا كينا ونن معنى تظاهري زي زمان كينا كوني مغافر الله bayan kun nemi gafara Allah can wani lokaci sun matubu ilaihi ko ku gani ba to shine al-imamu farra yake cewa summa ba wannan ma'ana take dauke da shi annan bace kai summa matan da ma'anar wawu ne kawai wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi bi ma'ana wa anistaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi shikenan kun gani ina fatan gani wannan to al-imamu tabari ya ambaci wannan magana ta al-farra shi ma karkata ga wannan magana yace saboda istighfari cikin shi akwai ma'anar tuba tuba ma cikin ta akwai ma'anar mi istighfari wato shi istighfari shi ne tuba tuba ma ita ce mi ita ce istighfari kun gani to wannan shi ne shi yasa za ku ga cewa wato a ƙarƙashin wannan ma'ana na cewa istighfari tana da ma'anar tuba tuba ma tana ma'anar mi istighfari sai ku ga cewa misali wasu wuraren Allah tabaraka wata'ala ya ce a yi istighfari kuma a tuba ga Allah tabaraka wata'ala ko wani lokacin kuma sai ya ce a nemi gafarar ubangiji kawai ba tare da ambaci tuban ba wani wurin kuma sai ambaci tuba ba tare da ambaci ni istighfarin ba kun gane ko yawa saboda dukkanin su manan su menene guda ne to suna da talazumi zaka yi gane wannan misalin ka kalli abin da zo cikin suratul nasri sunan shi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika kace wastaghfirhu wastaghfiru shine ka nemi gafarar shi abin mamaki da yace wastaghfiru sace innahu kana tawwaba kamata yace wastaghfiru innahu kana ghaffara ko innahu kana ghafura saboda ghafur shine ke da alaka da maghfira ta hukan lafazi ba ma bace haka ba sai ce innahu kana tawwaba da ya nuna maka istighfari ma menene tuba ne kun gane to wannan shine abin da shi Ibn Jarir Tabari rahimahullah ya yi ishara zuwa gare shi waɗansu malamai suka ce ma'anan faɗan Allah tabaraka wa ta'ala wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi suka ce ma'anan sa shine an astaghfiru rabbakum min al-ma'asi wa tubu ilayhi fil mustana to ne ga faran Allah wato min al-madi nake son ce an astaghfiru rabbakum min al-madi ku nemi gafara Allah ubangijinku min al-madi daga abin da ya riga yayi ya gabata laifukan da kuka wadansu da su gabata to ku nemi gafara Allah idan gane da su wa tubu ilayhi fil mustana sannan ku tubu zuwa ga Allah da kai da abin da za ku fara nan gaban za ku fuskanta kun gani wasu malaman suka ce ma'anan wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi suka ce shine astaghfiru rabbakum min ash-shirki ku nemi gafaran Allah tabaraka wa ta'ala daga shirka shirkan da kuka yi a baya tunda yanzu kun musulunta to ku nemi Allah gafarta muku ita thumma rji'u ila al-'amali bi ta'ati Allah sannan sai ku tuba ku koma zuwa ga Allah ta hanyar yi ma Allah mishi da shine thumma tubu ilayhi to nemi gafaran Allah game da shirkan da kuka yi sannan ku tuba zuwa ga Allah kuma ku koma zuwa ga Allah ta hanyar yin aiki da abin da ya umarce ku nayi masa da'a ta'ala wannan shine dai wallahi tabaraka wa ta'ala alam abin da suka ci shi istighfari da yace wa astaghfiru rabbakum malamai suka ce hakikanin sa shine talabul wato talabu maghfirati dhunub wa satriha wato al-istighfar asalin sa da kalmar maghfira ne ko gufran to maghfira ko gufran suka ce shine suturci abu lokacin da kake cewa astaghfirullah ma'anan sa kana roƙon Allah kana neman Allah ya ruhe maka ya suturce maka zunubanka kun gani wattajawuzu anha kuma kana neman Allah ya taimaka su wato Allah ya suturce maka zunubanka gobe kiyama kada ai maka tonon sibili yawa kada Allah ya dauko ka bainal mala'a ce ga wani dan wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza ba yayi maka to lokacin da kake cewa astaghfirullah kana cewa Allah wa'annan zunuban da ni wanda ka san nayi su Allah ka suturta ni ka rufa mani asiri kar ka tona mani asiri gobe kiyama wa tajawuzu anha kuma kana roƙon cewa Allah ka yahi mini wa'annan zunuban shine wani istighfari ka suka ce amma tawbatu fahiya al-inabatu war-ruju'u ila Allah ta'ala باجتناب النواهي وامتثال الاوامر اما ita tuba da yace tubu ila Allah ko to shine komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala mutum shi mai da al'amarin shi ga Allah ta hanyar nisantan abubuwan da Allah ya hane shi gare su sannan kuma da iyayen kokarin sa wajen aikata abin da Allah tabaraka wa ta'ala ne ya mutu shi shi yanzu wannan shine komawa ga Allah shine tuba mutum ya dauki lamarin shi ya nufi Ubangiji ta'ala ta yadda zai iya yin sa duk abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ya nisance shi abinda Allah ya ce ya yi ya iya yin shi ya ga cewa ya aikata irin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ba shi iko aikatawa a wannan to wannan shi ne at-tauba don haka malamai suka ce da istighfari da tuba kamar yadda muka bayani suna da talazum wato a tare suke ba su rabuwa to shi yasa aya ce wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi kun gane ko to karkashin wannan sai suka ce shi wannan istighfari da tuban da ake cewa musulmi su yi ko bayi su yi suna da sharuɗa ka'idojin da aka ginda ya cewa lalle idan mutum zai istighfari zai tuba ga Allah to akwai wasu sharuɗa lalle ya kula akwai buƙatar sharuɗa nan su ba mu ba in ba haka ba to da tuban nasa da istighfari duk za su zama kamar yana yi ne amma babu tasiri zai yi sai babu tasiri yanzu kamar yadda muka ishara da duk kaji ana maganar istighfari da tuba kaga kenan akwai zunubi a ƙasa ko ba ku gane ba da kaji ana maganar istighfari nake cewa da ya sunan shi tuba mai yin wannan ya yarda yana da ni yana da zunubi a ƙasa wanda ya tsakanin shi da ubangiji to da haka sai suka ce na farko daga cikin sharuɗan shi ne mutum ya ji damuwa akan zunubin da ya aikata kai ka aikata abinka to yanzu da Allah ya sa kana neman gafara ubangiji kana son ka tuba to ka rika jin damuwa game da zunubin nan da jin subhanallah ba daɗi game da wannan zunubi da na aikata Allah tabaraka wataala ya haramta ka za a mana kutsa cikin sa kun gani yawa saboda kuma mutumin da yake istighfari ko yake tuba amma zunuban da ya aikata baya ko jin komai game da su amma kuma yana da hawan cewa ya tuba ko yana istighfari tsakanin shi da Allah amma zunuban bai ko jin damuwa bai jin wani abu game da bai jin yayi ma Allah wani laifi sai da bai ji damuwa game da zunuban in aka same shi babu wannan tare da shi to istighfari da tuban sa za su zama ba su da tasiri gaskiya sannan akwai buƙatar niyya akan cewa mutum ba zai sake koma aikata wannan laifukan ba laifin da kake tuba tsakaninka da Allah kake neman gafara Allah akan shi to cikin zuciyarka ka halarto cewa wannan zunubin da nake cewa Allah ya gafarta mani shi na tuba gare shi ba zan sake aikata shi ba zama kana da wannan niyya lokacin da kake cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi kun gani amma lokacin da duk mutum yake istighfari ke tuba ga Allah akan zunubin da yake aikatawa sai zama cewa kuma a zuciyarsa yana ta istighfarin amma kuma yana da plan na cewa insha Allah jibi ko wata mai zuwa zan aikata kaga wannan shi ma zama sun kada walwala istighfarin ko tuba ba za su yi tasiri a gurin Allah ba sannan akwai nisantan shi zunubin a lokacin da mutum yake istighfarin yake tuba kun gane ishtinabu dhanbi wal iqla' anhu wato shi ne zama cewa lokacin da mutum yake istighfarin ko yake tuba wato daidai lokacin ya zama yayi nesa ga zunubin ko sabon wato ba zai yi wa mutum a ce Allah yake yana zaune masa teburin giya yana shan giya yana cewa kuma wai sakafar zaba ko ba gani ba mutum yana cikin sabo dumu sannan ce wai yana ga wa Allah ina da Allah na tuba Allah ka yi mani wannan ba sunan shi tuba ba sunan shi tuba ba sannan ba sunan sa istighfari ba saboda ka dole zunubin sai ka nesa da shi sannan sai ka nemi gafara Allah sannan ka tuba zuwa gare shi in ba haka ba zai zama tubar da istighfari ba su da amfani ba su da tasiri na hudu suke cewa idan shi zunubin da mutum yake aikatawa yake neman gafara Allah daga wannan zunubin kuma yake tuba ga Allah game da wannan zunubin idan ya zama cewa zunubin yana da alaƙa ne tsakanin shi da Allah kadai babu wani bawa daga cikin bayin Allah yanzu su ne mutum zai kiyaye wancan sharuɗa da muka faɗa guda nawa guda uku amma duk lokacin da zama cewa zunubin da mutum ya yi yanzu ya shafi haƙƙin wani daga cikin bayin Allah duke wani kattaba irin mai shikacci wato ka zo wa masa da mutunci ko dai ka taɓa wani haƙƙi nasa yanzu dama ka ci duke wani ba tare da haƙƙi ba ko ka zo wa masa da mutunci ko kai gibansa ko kaza ila akhirihi to dama laifuka guda biyu ne a wurin ka yi abin da Allah ya hana awwalan yawwa na biyu kuma shi mutumin da ka taɓa haƙƙinsa lalle Allah sai ya caje ka cewa ka taba haƙƙin wani. Yanzu in kana so ka tuba irin wannan laifi da yake da haƙoƙi guda biyu, da haƙƙin Allah da haƙoƙin bayin Allah. To na akwai buƙatar shar'in hudu shine raddul mazalimi ila ashabiha. Raddul mazalimi ila ashabiha. Saboda duk wanda ka zalunce shi to sai ka da masa rabi da haƙƙin sa. Wannan akwai iskaliya kuma nan mai hadarin da ke a wani lokaci da tsaya. Wani lokaci kana iya sanin wane ne na cuta ko amma wani lokaci idan mutum ya yi dumu-dumu cikin laifuka irin wannan to wallahi sai ka tarar da cewa waɗanda ya zalunta ma wasu bai kusan su ba wallahi bai kusan su ba yanzu misali mutumin da kwashe dukiyar local government ha yanzu shi ya sanya ka wanda ya zalunta kun gane abin da ka ji ka son kun yi an kawo na local government ne shi local government ko ana samu ƙauyuka kila sun kai da cikin local government guda ko to sai wani ya kwashe wa'annan kuɗin ya gaba da su ko ya bi wani ɓangare nasu ya cinye ka ga kuɗin na mutane ne ba yanzu ka tambaye shi mutum local government da wahala ya baka ansa wanda ya kwashe kuma kuɗin jiha ba ko ya ɗebi wani ɓangare na kuɗaɗen jiha kaga duk wanda a cikin jihar yana da ni da haƙƙi in ka tambaye shi mutum na kar zalunta ko shi bai san ko mutum na zalunta ba to in ka taiga mataki na ƙasa shi ko mataki na ƙasa kuɗin Najeriya da an ka ɗebe ko aka keɓance na ɓangare kaza wanda sun shafi ƴan ƙasa gaba ɗaya sai aka yi gaba da su wani ya kwashe su ya yi gaba da su ko ya zattare wani abu ciki ya yi gaban kansa to shi ma in ka tambaye shi yanzu mutum nawa ka zalunta ƴan Najeriya nawa ka zalunta yanzu an ka ce to irin wannan yanzu ana buƙatar kai raddul mazalim yanzu ka gane ka yi zalunci wa'azi ya zo maka ka gane tabbas ka yi zalunci don ka taɓa kwashe wani kasafi na kuɗi na wani wata ko na shekara ma yanzu kana son kai raddul mazalim ya za a yi kaga wannan aiki ne mai hadarin gaske aiki ne in ce mai nauyi to tabbas ko in mutum zai tuba sai raddul mazalim in dai abin ya shafi haƙƙin wani mutane gaskiya in ba haka ba za ka yi ta cewa astaghfirullah ka ce ka tuba ga Allah ka biya kujerar umra ka je umra ka yawo to ka dawo hajji sai ka biya ka koma wallahi za ka dawo duk abin yana nan saboda ka ba masu haƙƙin baka ba su ne masu haƙƙin to wata ba su haƙƙin su haka wanda ka buɗe bakin ka ci mashi mutunci ka zo masa da mutuncinsa ko kai masa ƙazafi ka ci sunansa ka to irin wannan ko mutum nawa ne su ma duk kana buƙatar lokacin za ka tuba ga Allah sai ka raddul mazalim ne misu ya fi maka hanyar da za ka bi wannan yiwu to kaga wannan abu ne mai hadarin gaske Allah ya tsare mu to wannan gaskiya kuma dole sai sun samu a ƙa'ida ta addini idan ba su samu to za ka yi ta istighfarin muka ce istighfarin sai zama bai da tasiri ba shi da amfani to wannan shi ne saboda muhimmancin wannan istighfari da alkhairan da ke cikin shi da falalansa da fa'idansa kasantuwan Allah tabaraka wa ta'ala ya umurni da shi kamar yadda muka gani to sai zama cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine aka ba al'umma wannan sako ta hannun shi sallallahu alaihi wa sallam kun gane kuma sai zama cewa shi annabin alaihi salatu wa salam matsayin shi a gurin Allah to Allah ya gafarta mishi ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar saboda ka shi annabi alaihi salatu wa salam ba ka tsawara cewa ga wasu zunubai da ya aikata ba kun gane ba za ka tsawara ga wasu zunubai da ya aikata ko nan gaba zai aikata su ba duka Allah tabaraka wa ta'ala ya wato barantar da shi daga wannan sallallahu alaihi wa sallam amma saboda babe na karantarwa da shiryarwa da kuma kasancewa shi manzo sallallahu alaihi wa sallam shine kudwa shine abin koyi ga al'umma to sai ya sunnanta mana yadda ake yin istighfari. Ina fatan gani ya koya mana yake istighfari nan. A lokaci guda kuma wasu lokuta ya gaya mana wurare kaza ne ya kamata kai istighfari. Ga yadda ake istighfari sannan kuma wuri kaza ne da wuri kaza da wuri kaza ne ya kamata kai istighfari ko lokaci kaza da lokaci kaza. Ina fatan gani. Saboda ka sai zama hadisi ya tabbata daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Umar bin Khattab yake cewa in kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fil majlis al wahid 100 marratin rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake cewa in kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fil majlis al wahid, mun kasance mu taron sahabbai muna lisafawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a majalisi guda da zai zauna. In ya zauna wani majalisi guda, to muna kiyayewa muna lisafawa ga abin da yake yi, muka lisafa adadi 100 na cewa wanda yake yi rabbi ghfirli warham wa rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Maki sallallahu alaihi wasallam amma dai shi guda sai ya karanta wannan sau 100. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Cewa ya ubangiji na ka gafarta mani. Shine rabbi ighfirli wa tub alayya, ya ubangiji na ka karbi tuba ta. Kun ga neman gafara ga kuma tuba. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lalle Allah tabaraka wa ta'ala kai ne mai yawan tuba, wato mai yawan karban tuba. Ar-Rahim kuma kai ne mai yawan rahama. Yadda kun ga wannan wata siga ce da ta tabbata. Kamar da Al-Imam Abu Dawud ya rawaito, Sheikh Muhammad Nasir bin Albani kuma ya sa hadisin cewa Annabi alaihi salatu wa salam yakan faɗi wannan a majalisi ɗaya so ɗaya. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wannan shi ya gwada kenan akan so mutum ya yi istighfari ne ya tuba zuwa ga Allah adadi mai yawa irin wannan. Sannan istighfari ne ya gwada duk inda ka samu kanka ka samu fursa, to ka halarta zuci ka kani kai shi a majalisi guda sai Annabi wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sauban a riwaya Imam Muslim ya rawaito cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idan sarafa min salatihi qala astaghfirullah thalathan. Imam Muslim ya rawaito cewa daga Sauban cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya juya ya gama sallar sa kenan, yace assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ya gama sallar sa yace Annabi ya kance astaghfirullah thalathan su'u ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kaga ne neman gafara Allah ne ko tuba ne zuwa ga Allah. Sannan kuma hadisin ya gwada mana cewa wuri kaza Annabi yake yin sallallahu alaihi wa sallama shine lokacin da ya gama sallar sa. Kun gane ko? To akwai sigogi daban-daban suka tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi da wato daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam na istighfari da tuba ga Allah da kuma wurare daban-daban. Da misali bari mu kara guda daya. Yuwa da lokaci da muka dawo sai mu dora daga inda muka tsaya. Ya tabbata cikin hadisi sahihi cewa Abubakar radiyallahu anhu ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya roke shi ya neme shi cewa ya karantar da shi wata addu'a wanda zai rika addu'a da ita cikin sallarsa. Cikin sallarsa sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da Abubakar ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kaga wannan addu'a akwai iqrari da zunubi ciki, ko kuma neman Allah ya yi wa mutumi gafara, ko neman rahama Allah, ko neman Allah ya gafarta mutum. Kuma Annabi ya karantar da Abubakar radiyallahu anhu a matsayin shi na mutumin da yake so, ya karantar da shi wannan addu'a ya ce ya rika ita cikin mi cikin sallar. Kaga wannan yana gwada ita ma wannan siga ce mai kyau da istighfari ko mai matukar muhimmanci da aka rawaito daga Annabi alaihi salatu wasalam kuma annabi ya shirye da Abubakar cewa ya rika kana ta cikin ni cikin sallarsa to duka wanda yana daga cikin abubuwan da ya kamata ƴan uwa su kula da su wajen neman gafara Allah tabaraka wataala da tuba gare shi da fatan Allah ya gafarta mana ya karbi tuban mu muna ganin saboda la'akari da lokaci anan zamu ja birki da fatan Allah da makwadi bisa ga sababa Allah tabaraka wataala amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya fi mana ya shafe shi daga cikin zakatan ƴan uwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته